Assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 28 ga watan Janairu na shekarar 2020 zamu mayar da hankali kan fassara wato kan fassara wasu littattafan kimiyya da suka hada da chemistry da kuma physics zuwa Hausa da Jami'ar Bayero University a Kano ta yi
irin wannan kokari na fasare-fasare daga wani harshe zuwa wani harshe shine abin da yake wato bayyana harshe a duniya da shi ake sanin me kuke ciki me kuke yi me kuka yi me za ku yi har ma waɗansu su yi sha'awar harshen naku
jitaya wannan matakin zai taimaka wa sha'anin haɓaka ilimi da kuma harshen na Hausa
to za kuma mu je ta bakin Professor Nina Paula wata baturiya wacce ke aiki a Jami'ar Warsaw dake kasar Poland wacce ta kasance ɗaya daga cikin mutanen dake kokari wajen bada gudunmuwa wajen nazarin harshen Hausa
daga bitani kamar yadda muka yi muku alƙawari a ɗaya daga cikin shirye-shiryen mu na kwanan nan inda muka tabo batun kasafin nan aikin jarida zuwa gida 7 da hukumar dake kula da jami'o'i a Najeriya kai
har ma muka tattauna da wasu dalibai masu karatun wannan fanni don jin alfanu da kuma rashin alfanun wannan tsarin ga karatunsu to zamu kawo muku ƙarshen hirar inda suka yi bayani inda suka yi mana bayanin kalubalen karatun aikin jarida
sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe
Zamu soma shirin ne daga jihar Kano inda Jami'ar Bayero dake Kano ta kammala fassara wasu littattafan kimiyya da suka hada da chemistry da kuma physics. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Farfesa Yakubu Azari wanda ya kasance ɗaya daga cikin ayarin malaman da suka bada gudunmuwa wajen wannan aikin. Ya fara da tambayarsa ta yaya wannan matakin zai taimaka wa sha'anin haɓaka ilimi da kuma harshe na Hausa.
Shi al'amari na harshe kullum a duniya an yi ittifaqin cewa shine kan gaba wajen abin da ya shafi yadda za a koyar da ilimi kuma a gane shi kuma a yi tunani kuma har a iya aiwatar da wani abu muhimmi a tattare da wannan ilimin harshe shine mataki na farko na neman kowane ilimi kowane irin ilimi domin shine gwadaban da ko kuma turbar da ake bi a sanar da wannan ilimin dangane da haka al'ummomi da dama a duniya suke kokarin sadar da ilimi cikin harsunan da za su zamanto masu sauki ga yayayensu wajen fahimta da tunani to mu ma kaman sauran al'ummomi na duniya ganin yanda wannan harshe yake bunƙasa ganin yanda wannan harshe yake samun tagomashi ganin yanda wannan harshe kullun yake ƙara haɓaka kuma muke ganin yadda al'ummar mu Allah Ubangiji yayi mata fikira da fasaha da tunani na aiwatar da waɗansu abubuwa da dama tun ma kafin zuwan harshen English ko kuma tun kafin zuwan Turawa ƙasar Hausa sai muke ganin cewa hakika rawar da harshen nan zai taka idan aka ce ilimi a cikin su ake bayarwa ba karamar muhimmiyar gudumawa hakan zai bayar ba a matsayin mu na waɗanda muka samu kanmu matsayin dalibai na ilimi kuma malamai na ilimi musamman abin da ya shafi harshe sai muke ganin cewa babu shakka fasara irin waɗannan abubuwan zuwa harshen mu zai taimaka matuƙa gaya wajen sauƙaƙa ilimin da fahimtar sa da yin tunani a cikin sa da yin kirkira a cikin sa.
To galibi ana cewa akwai Hausa mai nau'ika daban-daban, akwai Hausar Sokoto da ta Kano da kuma tarukan da Hausa suke ji galibin su arewacin Najeriya. Da wacce siga ta harshen Hausa aka fasar waɗannan littattafai, tunda wala Allah ba a wuri guda kawai za a amfani da su ba.
To shi sha'ani na abin da ya shafi wato magana ko rubutu da harshe ko kuma sadarwa da harshe akan abubuwan da suke wato kamar a dauke su a hukumance, abubuwa ne da suna zuwa da tsari, ba wai a harshen Hausa bane kadai kake da waɗannan bambance-bambance. Ko a Ingila yanzu idan ka je irin Englishin da ake yin a Englishin da ake a Scotland ya bambanta da Englishin da ake yin a cikin ainihin tsakiyar London. Wannan yana da alaka da ainihin irin bambance-bambance na karin harshe. To amma a ƙarƙashin hakan akan samu wani tsari wanda hukuma takan tsayar da wani ke tsari ta kaman mai guda ɗaya ta ce wannan tsarin da shi za a yi koyarwa, ko kuma da shi za a yi hidimomin hukuma, ko kuma da shi za a yi labarai, ko kuma da shi za a yi dai duk wani abu wanda yake ya shafi na hukuma ne. Kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa, ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne, ba katsina yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne, ba gudure haka, ba zazzage haka. Amma idan aka zo karkashin abin da ya shafi na hukuma ko na ilimi, duk gaba ɗaya za a tattara ne akan wani tsari da masana suka zauna suka yarda da shi cewa wannan shine tsarin da za a tafiyar da wannan harshe, wanda a harshen Ingilishi ake cewa standard form, ma'ana tsarin da aka yarda da shi a tafiyar da wannan harshen. To harshen Hausa shekaru da dama akwai tsarin da aka riga aka yarda da shi wanda ya zamanto kwashe-kwashe ne na daga cikin waɗannan karakaran harsuna, wanda a yau ake amfani da shi a matsayin shine daidaitaccen tsari na amfani da harshe. Su waɗannan littattafai da aka rubuta aka fasara an dora su ne akan wannan daidaitaccen tsari, wanda kuma kowa idan dai zai duru da ilimin a waɗannan bangarori da aka fasara za a dora shi ne akan wannan daidaitaccen tsarin na harshe.
Baya ga waɗannan physics, chemistry da biology da aka ce an fasara zuwa harshen Hausa, akwai yunkuri da ita professor nan ta kasar Poland take yi wacce take nazarin harshen Hausa kuma take koyar da shi a jami'ar su, cewa tana kokari ta yi yunkuri ta fassara wato wani littafi da harshen suna na Polish zuwa harshen Hausa da kuma harshen Hausa zuwa wancan yare nasu na kasar Poland. Yaya kake ganin irin wannan fassara-fassaran zai watakila taimakawa harshen Hausa da ake cewa yana kokari ya karaɗe kusan ko'ina a duniya?
Hakika haka ne, don ko a shekarar da ta gabata akwai wani shiri a ƙarƙashin UNESCO wanda na samu dama na je har ƙasar ta Poland, muka kuma yi aiki da ita wannan farfesa Nina Pavlak, muka yi wata uku muna bincike-bincike akan abubuwan da suka shafi harshen Hausa, yanda suke, yanda al'umma take kallon abubuwa, da su kuma yanda suke kallon abubuwan a cikin nasu harshen. Irin wannan kokari na fasare-fasare daga wani harshe zuwa wani harshe shine abin da yake wato bayyana harshe a duniya, da shi ake sanin me kuke ciki, me kuke yi, me kuka yi, me za ku yi, har ma waɗansu su yi sha'awar harshen naku. Idan ba kwa shiga cikin waɗansu harsunan, ba kwa alaka da waɗansu harsunan, in kuka tattara kuka tsaya a iya gida, to ba kowa bane yake sanin abin da kuke yi a waɗansu wurare. Amma yayin da kuka buɗa kuka fita, to waɗansu za su san abin da kuke yi, kuma za ku san abubuwan da wasu suke yi. Duka harsuna kamar irin binciken da muka yi, duka abin da yake cikin wannan harshe za ka iya tarar da shi a cikin wancan harshe, duk abin da yake cikin wannan harshe za ka iya tarar da shi daga cikin wancan harshe. Sai dai mai yiwuwa yanda aka gabatar da shi ko kuma yanda aka fassara shi ko yanda aka baddala shi shine kawai zai iya bambanta, amma ta sigar ma'ana za ka iya ganin cewa suna da nauyi iri ɗaya. To a ƙarƙashin irin wannan tsarin in ka duba, shi yasa a yanzu mu a harshen Hausa ake ta buɗawa. Kaga a yanzu haka
akwai dangantaka da kasar Poland, akwai dangantaka da kasar Italia, a China ma kasar Sin kenan muna da alaka da jami'o'i guda biyu, da Beijing Foreign Studies University da Tianjin Foreign Studies University, duka muna da alaka da su, muna da alaka da Libya, muna da alaka da Afrika ma muna da alaka da jami'o'i da yawa, waɗanda kuma duka ruhin abun shine yaya za a yi abun kasa wannan harshen. Kuma alhamdulillah suna karban waɗannan abubuwa sosai, kuma suna wato suna ɗaukaka waɗannan abubuwa matuƙa gaya.
Ya irin wannan fasara-fasara wataƙila zai taimaka wa mutanen da suke kai komo a ƙasashen duniya, misali in ka ɗauki ɗalibai masu neman ilimi a jami'o'i da sauran cibiyoyin nazari.
Ka san shi sha'ani na ilimi ko kuma wato sha'ani na fasara, duk lokacin da aka ce an fasara maka abu cikin harshenka, to sassaukan abu ne kai sai ka ɗauka ka karanta ka fahimta kuma har ka ga yadda zaka iya gudanar da shi. Ire-iren waɗannan fasara-fasare ana gudanar da su ne da zummar cewa yaya za a sauƙaƙa fahimta ma al'umma. Abinda duk aka faɗe shi a cikin wani harshe, in aka dawo maka da shi cikin harshenka, kai sai zaka iya fahimtarsa, kuma har ka iya yin wani tunani ko har ka iya gina wata ma'ana ta tare da wannan. Ga misali, mutanen da suke kai komo, duk lokacin da aka ce akwai ire-iren waɗannan abubuwan, kuma aka ce al'ummar mu wato al'adar karatu a tsakanin al'umma ta bunƙasa, mutane suna ɗaukan abubuwa suna karantawa, za su fahimci abubuwa da dama akan abin da yake faruwa a waɗansu sassa na duniya. Domin in ba ka karanta din ba, ba za ka iya sanin yaya al'adun waɗansu al'umma take kasancewa ba, yaya adabin waɗansu al'umma take kasancewa, yaya rayuwar wasu al'umma take kasancewa, duk ba za ka iya sanin abin kai tsaye ba. Amma ta hanyar irin waɗannan fasare-fasare, matukar al'umma za su farka daga bacci su zamanto masu ɗaukar abubuwa na ilimi suna karantawa ka'in da na'in, to za su iya fahimtar abubuwa da dama, kuma wannan zai daɗa bunƙasa musu iliminsu.
Shi kuwa shugaban jami'ar Farfesa Yahuza Bello shi ma ya tofa albarkacinsa kan muhimmancin wannan matakin.
Asali ma dai kuzan a yi cewa daga Turai aka fara nazarin Hausa, akwai jami'ar SOAS wanda yake manyan malaman Hausa kamar su Margai, Farfesa Kabir Jararanci, a can suka yi karatu. To an samu doriyar wannan abu musamman a jami'ar Warsaw da take Poland. Wannan Farfesa Nina Pavlak tana ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙari wajen nazarin Hausa. Har a yanzu ko a cikin nan jami'ar akwai wajen mutum biyar waɗanda ta duba digirin su na uku, wato digirin PhD. Bayan nan ta rubuce da dama wanda yake ta ba da gudunmuwa matuƙa mai yawa wajen nazarin harshen Hausa. Shi yasa wannan cibiya ta nazarin harshen Hausa da kuma tsangayar da suke kula da wannan su ga ya kamata girmamata, musamman a wannan shekara ne za ta ritaya daga aikin koyarwa a jami'ar da take koyarwa a jami'ar Hoso da take Poland. Bincike ta fanni daban-daban ba kawai Hausa ba, fanni da yawa, akwai karancin kuɗaɗe da yake bayarwa. Kuma duk duniya ba inda jami'a take ba da kuɗin da ake bincike. To alhamdulillah, abin farin ciki shine a nan Najeriya a yanzu hukumar TEDFAN wanda aka sani da hukumar tallafawa ilimi ta shigo da sabon tsari cewa waɗanda suke son su yi bincike su kai takardar su ta niyyar binciken da za su yi na kowane fanni, ba wai kawai kimiyya ba, don da dama ana magana bincike ana son kimiyya na kowane fanni. Idan niyyar da suka nuna tana da muhimmanci, wannan hukuma ta TEDFAN za ta ba da kuɗin da za su yi bincike. Saboda haka wannan wata dama ce da aka samu ta faɗa bincike a fanni daban-daban a Najeriya, har da fannin Hausa, wanda yake muna fata farfesoshi da sauran malamai da suke aiki a wannan fannoni za su yi amfani da wannan dama da wannan hukuma ta shigo da ita, cewa duk shekara sukan tallata cewa wanda yake son ya bincike akan wani fanni ya ba da takardar niyya da abin da yake son ya yi, wanda ke an amince da wannan takarda za a ce ya kawo bayanin binciken da zai yi, wanda in an amince za a bayar. Alal misali, a wannan shekara ta wuce ta 2019, mutum 30, ƙungiyoyi 31 daga wannan jami'a suka ba da suka nuna niyyar yi, wanda ke ciki aka ce guda 21 suka yi cikakken bayani, wanda ke bayan cikin 21 nan mutum ƙungiyoyi 13 sun sami tallafi daga wannan hukuma su yi bincike. kuma waɗansu kan samu har zuwa wajen miliyan 46 da za su yi bincike, wanda yake wannan wani fage ne da aka samu, wata dama da aka samu wanda insha Allah malaman jami'a za su yi amfani da ita wajen yin bincike mai muhimmanci wanda zai dubi matsalolin da suke shafar al'umma ta fanni daban-daban, a samu a binciken da zai warware waɗannan matsaloli.
Lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana ba kyawa ba khiyana
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, inda yau muke kan shafin ilimi da fasaha. Kamar yadda Farfesa Yahuza ya bayyana, Farfesa Nina Pollack na cikin waɗanda ke ƙoƙari sosai wajen ba da gudunmuwa kan haɓakar harshen Hausa. Ta shafe fiye da shekaru 40 tana koyar da harshen Hausa a Jami'ar Warsaw da ke ƙasar Poland. Ta kuma bayyana mana muhimmancin harshen na Hausa a rayuwarta.
Wannan tare ina jin daɗi saboda na iya zuwa nan. Farkon zuwa na a Kano shekaru da yawa ne, amma yanzu na zo bayan shekaru 8. Yanzu na ganin cewa Bayero University ya yi gaba. Yanzu akwai gine-gine, sababbin gine-gine, akwai dalibai da yawa, kuma ina jin daɗin saboda saduwar da dalibai da malamai daga sashin harsunan Afirka, saboda muna inda magidan gandaka tare da su. Muna yin email, amma ya fi kyawun sadu tare. Na yi kokarin bayyana abin da ya sa na fara karatun harshen Hausa. Da farko ina jin koyon harsuna, amma bayan na fara koyon harshen Hausa na gane cewa harshen nan ya bani abubuwa da yawa don in fahimci mutanen duniya. Akwai wahala, akwai karin sauti, haka yana ba mu wahala saboda harshen kasar Poland ba da irin wannan karin sauti. Saboda haka muna yin kokari mu bi irin wannan furuci, amma akwai wahala. Lokacin da na fara koyon harshen Hausa, a lokacin nan akwai dalibai daga Nigeria waɗanda suka yi koyon sashi gaban ga misali sashin sanin likitoci kamar haka. Mun gayyace su don su yi magana tare da mu don su taimake mu wajen yin magana, amma muna da ta faida yawa muna da malamai wadanda su ba mu irin nahawun su bayyana mu irin harshen Hausa yadda yake amma wadannan dalibai suka zama malamai namu sun taimake mu wajen irin wannan
gashi har an kai ga kin duba dalibai a matsayin digirin su da lasi dalibai ne suka duba lasi rubutu akan digiri daban-daban
a can karshen polin dalibai ba su da yawa amma suna su dalibai ne na sashin koyon harsunan duniya sai waɗansu daga cikinsu suke koyon harshen Hausa akwai su waɗanda suke bin koyon harshen Larabci ko Swahili ko sauran harsuna harshen Hausa muna da dalibai kamar goma kowace shekara
da shi baɗi za su yi ritaya menene na gaba da zaki sanya abu na gaba da zaki sanya a gaba na rayuwarki
majalili bayan
me zaki bayan kin yi ritaya
akwai rubuwa da yawa da wadanda ban riga ban yi su ba tukuna saboda haka da farko ina so in shirya kamus na Poland zuwa Hausa ko Hausa zuwa Poland don wadanda suke fara koyon harshen nan a kasar Poland su sami wannan kamus.
Har a nahiyar Turai Poland ana koyar da harshen
abin sha'awa wallahi.
To masu sauraro kamar yadda kuka sani a cikin kwanakin baya mun samu zantawa da wasu daliban da ke karatun fannin aikin jarida. Ga kuma kalubalen karatun aikin wannan fannin da daliban ke fuskanta.
Gaskiya alhamdulillah domin farin ciki na kullu idan zan tafi makaranta dadi ma nake ji ko da na san cewa akwai kalubale akwai wahala
amma kin tuna shi ba ki saka da Allah mai ta mana.
Tashi daga safe wani lokacin har zuwa yamma saboda idan kana da break da rana baki saka je gida ba saboda kana tunani in ka tafi karfe nan zaka yi kafin ka isa gida lokacin dawowa kuma yayi dan haka sai kai hakuri kai ka zauna
amma kuma sanan kan cewa shi aikin jaridan nan fa aiki ne kaza wani suna suke bashi in aka ji mamaci za ta kayance aikin jarida ba ka ji wani tsegumi
a gaskiya ina ji
to a kike ji in kina ji a kike
ah dama duk kai abunda zaka ji dadi kar kai abunda kaka kai abunda mutane za su magana akai kai da if you are comfortable da abunda za ka yi kai kawai kuma duk abunda dama kai niyan za ka yi kuma Allah zai baka sa'a saboda Allah yana tare da me nema yana tare da samu
kaji wannan zaman sun so samu ta ne sai sama daga ansar ta bawaje kai kuma tun daga soma wani gidan mun ka tashi kana sha'awa aikin jarida ko kuma da so da kake so ka je ko likita sai ka tsinci kanka ga abin da ke karanta da me kake tunanin ka zama ne
da gaskiya ina tunanin zama likita ne amma sai hankalina ba kuma Allah ya sa na fado harkan jarida
ya da wuya da kasu aikin jarida
gaskiya yana da wuya yana da kalubale sosai domin ba kowa zai tashi aikin jarida ba sai wanda ya jajirce ya sa ransa zai yi shine zai zama to dan jarida ne cikakke na kwarai
amma ba ka sani kanka wasu suna tare kai idan fa kudi kake so kake ji aikin jarida da motin da za ka kashe ka ko kuma za ka lokaci za ka tsira da ke da makamantan su a kan nan ko ɗan jaridan sa kudi ne
a gaskiya aikin jarida ba kudi shi aiki ne na suna kawai domin kaman yanda ake fada ɗan jarida is a working cop kaman gawa ne ke tafiya domin aikin shi zaka wa al'umma aiki ne kawai ba wai ka zo za ka samu kudi in Allah ya kawo amma ba wai kace kai ka tashi ka je aikin jarida don kai kudi to gaskiya ba inda za ka je domin aikin ba wai aikin jarida aiki ne na samu kudi bai
a kin ji ɗan mutanen gasar ya ce ba kudi ke kuma kin shigo
eh kike shiga ya koyi aikin jaridan nan wani kalubale ne kin tuna ku lokacin
ina ba gaskiya kalubale ne da tuna akwai kullun in muna kallon Al Jazeera news babana idan ya ga inda suke zuwa ana samu su tiyaga su sauran su in ya kalle ni sai ya ce wata rana za ki ji ke ma wata rana za a sami ki tiyaga san anya za ki iya to gaskiya idan har na tuna ko kuma na kalla sai in ji jikina ya mutu amma idan na shiga makaranta naga inda irin in kana tafiya kace kai dan mass com inda za a dinga kallon ka kuma yanayin surutun mu da yanayin magana mu sai in sake jin kuma karfin gwiwa ya samu ni dai in gani ina zaune a gidan TV inda ina casting ne shi ne
ka wata kike ke kanta labari
yau sosai ba
ku ba kada kuma dama wata gida da rike dan sanda yake soje ko kuma soje ga shakin da
a kamar da kan fada gaskiya dama ni asali na lawyer nake son zama
ka daure mutane
na lawyer nake son zama tun daga farko dai na yi ta yin kokari dai na yi ta nemo ban samu ba sai daga baya nazo na gwada na sai to barin kuma mass com nake gani nan ne inda ya kamata in dawo da nazo na gwada mass com din so daya kawai na gwada sai Allah ya zo ya taimaka na samu da na samu abun kuma sai nazo na fara sha'awan abun a sai dama asalin inda ya kamata nake kenan to ni kuma damuwa na tun san asalin hula da jama'a shine asalin damuwa na a harkan yau da kullun san jama'a akwai mutanen da suke nan a karkara suna so su samu taimako a gurin gwamnati amma babu hanya sai yadda hanyar da zan iya yi shine ko in taimaki jama'a an hada su da gwamnati gwamnati san me damuwar su ne kuma mayar ma gwamnati damuwar su gwamnati ga mun ga abin da ya kamata ya medo musu shine abin da yake ne asalin maskum din yanzu
to a kaji usar kaji abin da sharka ne fada kai kuma fa yawa kai kuma menene kalubale ko kuma menene ya ingiza ka duk da cewa wasu sun ce ba fa kuma akwai kalubale ga kuma za a kashe ga kuma watakila kana tare ma da iyali kamar lokaci a zuwa ce shi ake nema a kama kugun ka tafi da kai
haka ne ni tun farko dai na tashi da wannan muradi a zuciyana na zama dan jarida tun ina karami ina sha'awan aikin ina kallon yadda ake gudanarwa kuma a fahimtar da nayi da na ƙara girma sai na fahimci jarida ko kuma ɗan jarida suna zama tamkar idanuwa ne da kuma sauti na muryan al'umma wurin a kafa ne da yan jarida al'umma take amfani da ita wurin isar da kwace-kwacenta wata rana kuma take samun nishadi wata rana kuma take samun ilimi wannan yasa naga lalle ya cancanta tun da dama ina da bukatun wannan aiki eh barazana ba duk da akwai kalubalen da na fuskanta na walhalun karatu a shiga aji dogon aji wani ma sai kai kokari a course na shi yadda kai wani duk wannan akwai su amma da yake dun na danne saboda dama ina da burin aikin
to kun je dai ce kai kokari a ka da kai to wannan kuma zargi ne a masu kun je da ta kaya wanda muna godiya ga su daliban da muka tattauna da su kusan mintuna da dai ina ganin kusan mun lagume mintuna kusan 19 muna neman 20 godiya ta musamman ga su daliban na jami'ar Jihar Taraba da aka sani da tasu ba fa namu ba da shi kansa dai daliban shi ma mai sani makama yake a daga cikin kafafen labarai da ke jihar Adamawa Arewa su gabashin Najeriya a madadin su gabaki da ta kuma tana Washington na kwari kullum almajirin nan Ibrahim Abdulaziz ke barin ku da wannan waka na dan jarida mu zama lafiya
Sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Misha tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Amina Bahari Auna ni Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.